Why is pornography so addictive? It's so accessible.
Daya daga cikin masu gabatar da makala kenan a wurin taron yake magana akan illolin kallace-kallacen ababen batsa a kafofin sadarwa na zamani da kuma dalilan yawaitar su a wannan lokaci na fasaha sadarwa. Taron an shirya shi ne hususan domin yara ɗalibai da ke ƙanana da manyan makarantun sakandare da aka zabo daga ƙananan hukumomi 44 na faɗin jihar Kano. Fatima Sa'adina ɗantata, wadda ta jagoranci shiryawa da gudanar da taron, ta yi ƙarin bayani akan abin da suke son cimmawa a ƙarshen wannan taro.
Ya zamana kafin a kai ga maganar matsaloli na nan ba da kullun yake sama na maganar fyaɗe innan da shaye-shaye don a maganta abin. Abin da yake cima buri a kai shi ne sanatarwa, wayar da mutane akan wannan matsaloli da yadda yara za su kare kansu, su gane cewa idan ga wani abin da wani yake nufi da ni ko ga abin da wacce yake nufi da ni, easily za su gane kuma hanyoyi ta yadda su tsare kansu daga wannan abin.
Injiniya Muhammad Yahaya Gorki, wanda ke cikin malamai da masana a fannoni daban-daban da suka gabatar da makala, na cewa
sakon lakcha na dai ina magana akan mutane su san hadarin fina-finan batsa, saboda akwai mutane da yawa suna kallo amma sun rasa yadda za su yi su bar kallon, saboda wato akwai abun da yake faruwa a cikin kwakwalwar mutum ne. So da zaran mutum ya tsaya yana kallon wannan batsan, gaba ɗaya za ta bata masa kwakwalwarsa ne, ba zai iya tunani da kyau ba, aiki ma da wasu abubuwa duk ba zai iya ba. So ba wai lallai a kallon batsan kawai ba, da masu kallon mata a social media da abubuwa gabaki ɗaya. Don kaga idan mutum yana shaye-shaye za ka gani a fiskansa, amma wannan babu, ba za ka ganta a fiskan mutum ba, ba za ka san ko yana yi ba ko baya yi. Wani ma mahaifi ne, wani ma a wajen aiki ne, wani ma a shi musamman ne zai zo shi makaranta saboda ya taɓa ta yara. Akwai wanda suke da wannan abubuwa saboda su samu kuɗi, don wasu ana biyan su kuɗi irin wannan.
Ɗalibai maza da mata 'yan ƙasa da shekaru 15 kimanin 1000 guda daga makarantun gwamnati da masu zaman kansu ne suka halarci taron.
Sunana Aslam Ya Adam. Na fahimci yace ake cin zarafin mata, yace ake shaye-shaye, yace matasan mu suke. Na fahimci yace zan kare kaina daga cikin shi, yace idan wani da kusa da ni ya fara zan ba shi shawara a idina.
Muhammad Salman. Na fahimci cewa hadarin da ke ciki akwai hukunce-hukunce da shari'ar musulunci ta ce ɗan wanda bai aure ba ne ba za a mashi bulala 100 in kai zina kenan, in kuma kai aure za a kashe in kai zina.
Dr. Muhammad Awal Haruna na sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Bayero Kano ya bayyana tasirin irin wannan taro a tsarin ilimin isar da sako ga jama'a.
Irin wannan hanya takan ba da dama idan akwai wasu abubuwa da suka shige duhu, idan wani ya maka bayani ta wani misali kam ya fi tsayawa a cikin zukatan mutane da kuma kayukansu, ko da ka bar nan za ka tafi da wata fahimta.
Shin ma manufar rigakafi wadda masu salon magana ke cewa ya fi magani ita ce hikimar zaɓo yara masu ƙarancin shekaru, kuma aka hallara su a zauren taron domin kubutar da su daga faɗawa yanayin shaye-shaye da kallace-kallacen al'amuran batsa ta kowace fuska a cewar masu shirya gangamin lakcar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.